الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأصل والزمان اللهم له الفداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم من شغلنا تهدو نا ونن زمان جاجي نا عاشورا دبودة دريه لدى 37 ajiya na tsaya daidai inda nake cewa ainihin gaban gida da gida ya janyo wannan manzo an kyakarbe shi ba don komai ba sai don an gane cewa ɗaukaka ce, amma kuma ɗaukakan a gidan Banu Hashim. Kenan ba sun kiyarda da wannan manzon saboda suna tsammanin abin da yake faɗi ba gaskiya ne, ko kuma suna ganin cewa gumakansu lallai su ne iyayen giji saɓanin Allah maɗaukakin sarki. Domin su kansu sun yarda cewa akwai Allah, kuma ana gaya masu hujjoji na ɓacin cancantan gumakansu da bauta cewa ubangijin da suka itirafi da cewa shi ne mahalicin kowa da komai shi ne kawai fi cancanta da bauta masa. To amma kuma akwai dalili aƙalla wajen manya, idan an sha makikance ma amawan gari ana masu babarudu dangane cewa gunki ne ubangiji, shi limamin bautan gunki ya san gunki ba ubangiji ba, don shi ya san yana ma mutane karere yana ci musu gunki ya ce kaza alhali ya san bace, yana cewa yana musu duba ya ce ubangiji kaza ya ce alhali kuma ya san bace, ya sani sani ya kwanda sanin cewa abinda yake ba daidai bane. To amma maslahansa ne wannan, saboda ta nan ne yake samu abubuwa, ya sami matsayi a matsayin jagora addini kuma yana samun dukiyoyi. Haka zalika dattawansu suna ganin cewa in an tsaya a bautan gunki a nan ne suke manya, in aka koma aka ce Allah ne maɗaukakin sarki shi ne kawai za a bautawa, to wannan yana nufin kenan za a saurari shi wannan manzon kenan. Don haka nema a wani zuwa da suka yi suka tattara dattawansu suka je suka ga suka ce mu je mu sami babansa tun kafin ya mutu mu bide shi da ya hana ɗansa wannan abin da yake. To da suka je suka taru suka ce Abu Talib ɗanka dai ya zo da baƙon abu, kuma wannan ya raba zumunci ya wawaita iyayenmu da kakanninmu yana zagin iyayen gijinmu, kuma ya sa ainihin yaranmu sun kangare ba sa bin iyayensu kuma bayin ma suna kangarewa. Saboda haka ya ce mai kuki mai aiki muna son ka buɗe shi da yau ya daina wannan abin tun kana da rai. To sai ya sa aka kira shi da ya zo sai su da tawa suka shiga wani babake rurun kar ma ya samu wurin da zai zauna suka sai babansa ya ce da shi ya dana waɗannan dattawan jama'an ka ne ga abin da suke cewa saurare su ya ce mai suke yawa suka maimaita masa abin da suke sai ce ya baba ina kiransu ne ya zuwa ga kalma ɗaya rakka wanda in sun amshe ta larabawa za su addinantu da wannan kuma za su mallake waɗanda suke ba larabawa to kaga muradan wannan ga abin da yake musu ta yi cewa wannan kalma in suka amshe ta to dukkanin larabawa za su addinantu da ita ma'ana kaga su ne shugabannin larabawa ke sannan kuma za su mallaki waɗanda suke ba larabawa to ma'ana ba kawai larabawa za su yi har da wanda suke ba larabawa duk za su addinantu da wannan addinin kuma su ne za su zama manya aka ce sai Abu Jahal ya ce kawo mana kalmar za mu baka goma kamar ta sai ya ce la ilaha illallah sai wannan ne dubu wannan wannan dubu wannan wannan dubu wannan dubu sai suka ce kawo ta ba wannan ba ya ce ita kenan wannan ya nuna mutanen nan sun fahimci ma'anar la ilaha illallah sun gane sarai la ilaha illallah sun gane ma'ananta me take nufi ba wanda za a bautawa sai Allah suna bautan gumaka su shugabanni a bautan gumaka to yanzu idan yi zan ba za a bautawa ba kowa ba sai Allah to tambaya waye limamin wannan bautan tambaya waye limamin wannan bautan shi wannan manzon to su waɗannan dattawan su ne limamai to idan suka yarda da kalmar ya zama liman su suka zama sahabbai waye shugaba shine rance kaga su ko da ta su suna son abi su ne yanzu kuma su za su zama mabiya sai wannan ya dubi wannan wanda ya dubi wannan sai suka ci kawo wata ya ce ita ke sai suka tashi kakkaɓe riga aka shiga tashi suka ce aji alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ma sami'na bi hadha fil millati al akhira in hadha illa ikhtilaq yanzu ya sa iyayen giji duk tattara iyayen giji shi ɗaya ne rak ko wannan abu ne mai tsananin ban mamaki mun mu taba jin wannan ba a addinan da suka gabata ko yahudu sun ce akwai wani ubangiji banda Allah ko nasara sun ce uku ne a ɗaya to mu kuma nan gasu muna nan su rututututu ko a ƙaba mun zuba 360 to yanzu duk a tattara a ce ɗaya ne rak in hadha illa ikhtilaq wannan kire ne suka ce ko kuma ce inna hadha la shay'un yurad wannan ana nufin wani abu ne wato ma'ana ana nufin sallado a kanmu ne wato wato a zo a ce ubangiji ɗaya ne rak sai a bauta masa sai zama duk an daina bautan kowane ubangiji kaga duk limaman bautan sauran iyayen giji su yanzu sun tashi a limamai za su zo su bi babban limami mai kira ya zuwa bautan ubangiji ɗaya kaga yanzu kenan ta nan shi ya zama jagoran shugaba kaga duk gaba ɗaya mun zama mabiya sai inna hadha la shay'un yura ana nufin wani abu ne wato ana nufin ta hanyar da za a bi ne a mallake mu da yunkurin su kashe annabi ya gagara suka fara tunanin cewa ba wata mafita halli guda ɗaya ne kawai a kashe shi in ba an kashe shi ba wannan da a wanda yake zai ƙarfi ne dun gashi wannan sai ka ji an ce ya bi shi wancan ma ya bi shi wancan tun muna ganin bayi ke bin shi ƴaƴanmu na cikinmu sun fara bin shi ci ka gani gidana yanzu faman da nake yaron da na fiji da shi wanda ya fi kirki a gidana wanda nake fata ya gaje ni yanzu yana bin shi yace ainihin abin da ya same ni kenan, ce su kaga abu al'amari yanzu muna nan zai cinye mana gari, duk gidajen mu zai kwashe. To ai ma ba tsana ba, ai da tawa ma sun fara shiga, kai wani baka ji labari? Gaskiya ba mu ganin yana zuwa Darun Naduwa, ce ai ya bi shi ne. To za fa a cinye mu, me ya kamata mu yi? A ce a kashe shi. To suna sun san tahaluf irin na gida da gida akan bashin jini, in aka kashe ɗan gida to duk ɗan gidan za su nemi bashi, saboda haka idan aka tura wani ya kashe ɗan wani gida to sun san cewa su Banu Hashim za su rama akan wannan gidan, ko ya zama akwai yaƙi tsakanin wannan gidan da wannan gidan, suka ce lallai duk wanda aka tura ya kashe shi to za a asasa yaƙi tsakanin gidansu da gidan makashi ɗin. Saboda haka suka kasa gane to ya za a yi kenan, an ce ya ɗauki wani yaro a matsayin ɗansa yaƙi, an lallashe shi ya ce ya bari, ya ce ba zai bari ba. To yanzu mene abin yi? Don su cikin abin da suke cewa ma girgiza su, har da cewa dattawansu ma in ma ba su yi hankali ba zai kwashe musu su, don an ce sun taɓa tura wani babban dattijo a cikinsu. Utba bin Rabi'a suka ce to kai ka sha sasanta tsakanin yaƙoƙi da gingimu daban-daban, in kai mishi magana kila ya saurare ka. To sai je suna kallon shi, ya je gefe guda ya magana da shi a kusa da Ka'aba, sai manzo Allah ya karanta masa Al-Qur'ani. Da ya karanta masa ya shu, sai ya dawo, sai suka ce Utba ba ya dawo ba da fuskan da ya tafi ba, la'alla mutumin nan ya sirrace shi da bakinsa. Sai ya zo ya ce ya dattawan Quraysh, abinda nake zan gaya muku shi ne, wannan mutum abinda yake kira gare shi, in ya tabbata to ɗaukakanku ne duk cikanku, idan kuma abinda yake yi ba daidai ba ne, ƙarya yake, in kuka ƙyale shi maƙarici ba inda za shi, ko ubangijin shi ya maganinsa wanda yake masa ƙarya, ko kuma waɗansu ƙabilu su yi maku maganinsa ba ku ba. Amma ina ganin ɗayan biyu, in dai gaskiya ne to ɗaukakanku ne, in kuma ƙarya ne ba lalai ko ne za ku yi maganinsa ba, wasu za su maku maganinsa. Sai suka ce al'amari ya lalace, ya sirrace dattijon mu, haka yanzu ba wani abin yi illa kawai a kawar da shi. To kawar da shi ne ya zama jidali, sai suka yi taro suna batun ya za a yi. Aka ce to lallai kashe shi ba zai yi, saboda zai zama rigima. Wani abin da saboda ana ba da labarin kace sukan mamakin jahiliyyar yanzu, jahiliyyar sai ka har ma'abarci da jahiliyyar san ba su damu da consequences, kaga su suna tunanin mai zai biyo baya. Amma sai ka ga mutum yanzu sai aka gan shi uwawa yana shugaban ƙasa, sai ya ɗauki matakin da zai rushe, amma shi yana ganin wai zai ci, sai kuma ya rushe ɗin. Zaka ga shugabannin ƙasashe daban-daban sun ɗaukan matakai, lokacin da aka kori sha daga Iran, hatta Amerika sun ƙirda shi, yana shiga Iraniya suka fara zanga-zanga sai suka kori shi, sai aka yi shi Panama. To Panama ƴar ƙaramin ƙasa ne, aka ba ta kuɗi aka ce ta ɗan aje shi. Amma Sadat sai ya ce ya zo, aka ce Sadat haɗari ne fa, ya ce ba komi, kuma sai ya zama ya tafi abin shi sanadiyan wannan. Waɗansu wawayen shugabanni, wawaye kamar wani sarakunan da suka kashe mahajjata, Isra'iliya sun sa su amma ba su damu da consequences ɗin a kansu ba, ƙarshensu kenan ya zo. To kakanninsu sun fi su tunani, suna son su kashe manzo Allah amma suna tunanin abin da zai biyo baya. Na yanzu ko sai ka ga wawa zai gina shirin kisan kai bai damu da abin da zai biyo baya, biyo baya kuma ya share shi ka cimkaf da shi da gidansa har abada kuma. Ya zama an gama tarihi, an zuba shi a kwandon tarihi nan gaba ma sai wani ya ji kunya a ce shi jikansa ne. To shi ne suka ce to yanzu abin da za a yi a kore shi ne a garin, ya tafi can shi kenan mun huta, kaga dai ba shi a garin. To sai aka ce Iblis da ya ga irin da yake ya sha ɓarda kamar in ya ga ainihin mabiyansa suna neman su yi masa sagegeduwa, sai ya ƙwanƙwasa musu ƙofa. Sai suka ga wanda tijo, da ganin shi dai tijo ne Balarabe, sai dai ba su san shi ba. Suka ce daga ina dattijo, ya ce dattijo ne daga Najat, ya ji kuna shawara dangane da yadda za a yi da wannan mutum, yake ganin ya kamata shi ma ya kawo irin nasa fahimta. Suka ce to kasan za mu yatar da mu je ya shigo. Ya ce wannan abin da kuke so ku yi ba dabara ba ne, in kuka kore shi zai tafi can wata ƙasa, jama'a su bi shi, ya yi ƙarfi ya dawo ya ci ku da yaƙi. Suka ce haka. Suka ce to yadda za a yi a sa shi a ɗaki ne a kulle, a wani gida a kulle, a riƙa ba shi abinci, ba zai fita ba, a sa masu gadi, ba zai fita ba sam, ɗaurin rai da rai ke. Ba a gidan kurkuku da ake sa waɗansu fursunoni ba, shi kaɗai za a tsare shi sai masu kai masa abinci. Ya ce wannan ma ba dabara ba ne, domin ya riga ya barbaɗa wannan ra'ayin nasa, yara sun ɗauka, to zai ci gaba da yaɗuwa, za su yi ƙarfi su zo su ɓalla gidan su fito da shi. Suka ce to ai kashe shi ba zai yi ba. Ya ce abin da ku kashe shi ne kawai za ku, ya ce ba kashe shi ba zai yi ba, saboda za mu haddasa yaƙi. To sai kawo musu mafita, a samo wakilin kowace ƙabila su ɗaga takobi a ga lokaci ɗaya, su sara lokaci ɗaya, sai jininsa ya fantsama tsakanin duk ƙabilu, kuma Banu Hashim ba za su iya fuskantar duk ƙabilu su yaƙe su ba, sai su yadda a ba su diya. Suka ce a yi wannan shi ne ra'ayi. To kuma suka shirin wannan. Na tsallake muku cewa akwai lokaci kafin wannan yunƙuri, bayan abu ya tsanani, manzon Rahama sallallahu alaihi wa alihi ya umarci mabiyansa da su hijira zuwa Habasha. Din ya ji labarin akwai wani sarki da ba a zalunta mutum a gabansa, saboda haka su je can Allah za su sami sassauci. Ya zama Ja'far bin Abi Talib da wasu gungun mutane kamar 80 da 'yan kai maza da mata suka kama hanya suka tafi Habasha. To kuma har suka ga cewa ainihin gara su tura wakilai don su dawo musu da su, suka tura jakada da nufin ya a dawo da su. Jakadan shi ne Amr bin al-As, wanda aka ce bayan yunƙurin bai yiwu ba ya kai wa Ja'far bin Abi Talib tsaraba irin na abincin Maka. Kaza idan ka bar gari da daɗewa aka kawo maka wani abu na garinku zaka so, kamar inda za a ce ka yi nisan kiwo ka je wata ƙasa sai wani ya kawo maka fura irin wanda yanzu akan busar ɗin nan, habawa ai zaka yi murna sosai, sai ka tuna gida. To sai ya kai masa abincin Maka, sai yana murna ya kawo mashi tsaraban abincin Maka. To amma kafin ya ci yana shishirya sai wani ƙida ya faɗi, wani yanki ya faɗi, sai kyanwa ta zo ta ɗauka, tana ɗauka tana ci sai ta mutu. Sai aka fahimci cewa abincin mai guba ne. Nan yunƙurin Amr bin al-As na kashe Ja'far bin Abi Talib ya wargaje. To da ya dawo da labari din ba labarin nake so ba ku ba dai dawar labarin cewa sarkin Habasha ya ce ya ba su kariya ya ce ba zai taba sallama su ba ya ce addininsa da addininsu haske rana guda ne suka ce to yanzu zai fi karfinmu a garinmu a waje ma ya fi karfinmu ya haraba mu da masoyanmu abokananmu ma zai kwace mana to bari mu ga wa zai kwace mabiyansa anan sai akai kan mutanen gidansa aka kwace dukiyoyinsu aka tattara su aka ta su a wani kwazazzabo guda tsakanin dutse da dutse suna da yawan sai a ce shi'ib tsakanin dutse da dutse yana da yawa a wurin kusan ma maka tsakanin dutse da dutse sai dai a ce shi'ib din suwa ne aka ce shi'ib Abi Talib aka tattara su a nan aka sa masu gadi aka hana su fita shekara uku aka rubuta takarda cewa ba za a sayar masu ba ba za a siya daga gaisu ba za a aurar masu ba za a aurar daga gare su kuma ba za a yi wani hulɗa da su ba kuma duk wanda ya karya wannan doka azzalumi ne kuma la'antan Allah da mutane gaba ɗaya yana kansa sai aka manna a ƙafa ya zama an ƙaurace musu shekara uku da annabi ɗin da duk iyalan gidansa Banu Hashim a lokacin ne Abu Lahab tabbata yada sai ya fice daga unguwansu sai ya koma unguwan su Utba har ya gamu da Hindu ‘yar Utba ya ce mata Hindu ya kika ga abin da ne ta ce ka kyauta ka sada zumunci kowane zumuncin ya sada oho mutum ya fita gidan ubansa ya je gidan uban wani an ce wa ya sada zumunci shi a gaban gida da gida sai ya zama shi kuma Abu Lahab shi gaban ɗan uwansa ne ke da ɗaukakan kuma shi sai ya rufe masa ido har ya je yana mara ma 'yan wasu gida baya wanda su duk gaba ɗaya gidansu ba su ƙaunar duk gidan inda in abin duk su gama da gidansu ne shi ma za su ce gyauran Banu Hashim ne a kawar da shi kada wata rana ya tsiro ya ramu wangaya don shi Abu Lahab duk da akwai ƙabilancin gida da gida shi kuma hasadansa ga ɗan uwansa shi yana ganin ga ɗaukaka ta zo amma kuma ɗan ƙaninsa ne ke da wannan ɗaukaka to da a ce shi yanzu kam ya zo yana bin ɗan ƙaninsa gare a fasa gaba ɗaya shi alhali babansa wanda ya riƙe shi Abu Talib shi ya bi ɗansa shi ko wannan yana ganin shi ba zai bi ba don Abu Talib ya fi su kusa da annabi duk cikinsu ƴaƴan Abdulmuttalib ne suna da yawa kusan kisan cewa Abdulmuttalib ya taɓa alwashin cewa in ya sami ƴaƴa goma zai yanka ɗaya in ya sami ƴaƴa goma maza zai yanka ɗaya sai ya sami kuma goma to har ya zo zai yanka sai aka yi ƙura a kan wa za a yanka sai ta faɗa kan Abdullahi shi ne kamar ɗan autansa to kuma shi Abdullahi yana da farin jini tsakanin mutanen Makka gashi Allah ya masa kyau gashi mutumin kirki yaron kirki saboda haka duk suka yi cewa lalle ba su yarda a yanka Abdullahi to sai aka yi mishi ishara da cewa ya yi ƙuri'a ne tsakanin Abdullahi da raƙuma sai ya yi ƙuri'a ya sa raƙuma goma ya sa Abdullahi sai ƙuri'a ta faɗo a kan Abdullahi sai ya ƙara goma sai ka da ƙura'a sai ta faɗo akan Abdullahi ya sake ƙara goma kama har ya kai ta tsayin sai da ya kai raƙumi ɗari sannan sai ta faɗa kan raƙuma sai ya soki raƙuman ya raƙuma ɗari ɗin wannan sai ya sunnatar da diyan mutum a matsayin raƙumi ɗari wanda kuma shari'ar musulunci ya tabbatar da shi da wani ma'o'insu isharori ne da Allah ta'ala ya yi ma ابو عبد المطلب tunka binna don haka lokacin kuma da aka zo lokacin da Abdul Muttalib ya zo rasuwa ya tara duk ƴaƴansa ya musu wasiya yace wasiyarsa guda ɗaya ne shine wannan yaro don shi Abu Talib shi ya rike jikansa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yana yaro to sai ya ce to wasiyarsa wa zai rike shi ya kuma ya zai rike shi a cikin su to sai kowannen su yana son ya rike har da Abu Lahab ko shi ma yana son ya rike sai shi Abu Talib ya ce to ai ni na bi ku kusa da shi saboda ku uwayenku daban-daban ne da ni ko da mahaifinsa Abdullahi uwanmu ɗaya to kun san a gado shaƙiƙi yana sha makance la'abbi ce to na bi ku kusa da shi da mahaifinsa don uwanmu ɗaya ba ko su kuma uwansu da uwayensu daban-daban to sai ya zama na ainihin shi Abdul Muttalib ma ya so ne ya gwada su sai ya ce musu to Abu Talib ne zai rike shi su cikin abin da hujjan da suka kafa mishi shine wai shi bai da kuɗi suka ce to ai bai da kuɗi sai ya ce eh to ba shine dai ya fi cancanta saboda kyakkyawan ɗabi'unsa kuma shi ne magajina in ji Abdul Muttalib ya ce shi Abu Talib shi ne magajinsa shi ya aina shi a matsayin shi ne magaji to Abu Talib shi ya gaji Abdul Muttalib don haka shi Abdul Muttalib shi ya riƙe wannan manzon yana yaro har ya zuwa lokacin da aka yi masa wahayi shi ne kuma da nake ba da labarin yadda suka je suna ta ƙoƙarin su lallace shi ko dai su ba shi wani yaro su kashe Muhammad ya yarda ko kuma ya lallace shi ya daina da'awan da yake da duk ya fasuka wannan ya fasukar sai suka haɗa har da shi Abu Talib ɗin suka tsare su har da shi basu ga ainihin dattijantakansa da tsufansa ba amma shi ma aka haɗa shi da duk Banu Hashim aka killace a unguwa guda aka hana su fita aka hana kuma aka yi musu ko wanda aka ce shi Abu Talib da yake ya tsufa shi abin ya yi tsanani gare shi don da inda a ɗan abincin da ya sauƙaƙa sai su ba yara saboda ka ya kasance shi abin ya yi masa tsanani wannan shi ne sanadiyar shahadarsa don za mu iya cewa Abu Talib ya yi shahada don a wannan tsananin wato takura su da aka yi shi ya sa ko da aka ɗage takuran ba jimawa sai ya bar duniya kuma lokacin da ya rasu su Qurayshawa sun ta murna dama shi ne shugabansu gashi kuma sun yi taron dangi sun takura shi to kuma yanzu gashi yanzu ya rasu yanzu za su nemi wani shugaban kenan ba shi ba sannan kuma yanzu manzo Allah ya rasa mai kare shi don haka ne ma suka ga yanzu za su iya kashe shi sai suka yi wannan shiri na kowane ƙabila su kawo mutum ɗaya a yi masa sara ɗaya na ɗan koma da mu baya ne don na yi gaba na koma ba lokacin da suka zo yunƙurin kashe manzo Allah a rana ɗaya da sara guda aka raba masa takubba ran da suka zo ranar aka umarci manzo Allah ya fita suna su ba su saga lokacin da ya fita din ba suna kallon ɗakinsa ta taga suna ganin kuma shi suna ganin shi a kwance suna jiran lokacin da za su kai hari suna zuwa ko suka kai hari sai suka sami Ali a shimfiɗansa ya fuskance su da takobi suka ce ina Muhammadu ya ce kun bani gadinsa ne don suka ce to ya fita ya bar ku sannan aka ne shiga neman manzo Allah ruwa ya jallo aka yi shela cewa duk wanda ya zo da shi da rai ko ba rai za a ba shi raƙuma wanda zai fi kowa dukiya saboda haka masu neman su yi arziki suka bazu suna neman inda za su kamo shi su zo da shi da rai ko ba rai wannan wannan yana hakurin su da shi ya kai inta wannan kiyayin ya kai inda ya kai Allah ta'ala ya tsamar da shi ya zuwa Madina ya isa lafiya lo kaban nake ce muku ba tarihi nake muku ba ina bin muku abin ina kokarin a fahimci wani abu guda wayannan kiyayen mutanen nan ga wannan manzon menene asalin sa wai me ka wannan gaba da kiyaya wannan wannan irin wannan gaban nan da hasada irin tsakanin gida da gida sun gane abin da suka gani sun zan kuma daukaka ce amma ba su so da a ce daukakan a gidan wani ne gara babu kazo hasada in tai tsanani haka da hasada ana cewa hasada iri uku ne akwai hasada na wanda yake bukatar ni'ima ta bar ma'abucin ni'imar ta koma gare shi wato ya ga wani da wani matsayi amma yana son shi ya zama ke da wannan kamar wanda yake kamar wani matsayi da wani kuma yake ganin shi ma zai iya samun wannan matsayin sai yana jin haushin wanda yake akai amma yana son shi ya hawo ne yana fata wata rana shi ya rasa wannan ni'imar din ta komo gare shi wannan nau'in hasada na ɗaya kenan akwai wata hasadan da kake wanda yake mai hasadan yana son ni'imar ta bar mutumin wannan mutumin ta je ga wani ba shi ba ta je ga wani can wato yana son hasan wane yake mara ma baya gara ta je ga wane da ta kasance tare da wannan da yake hasada ko kuma ta ma tafi ko ya zama ba ta ma kawai ni'imar ta gushe kawai ko ta je wani wuri ko ma ta bace kawai amma dai ta bar wannan wannan nau'in hasadin ya fi muni wanda shi ba yana son ni'imar ta dawo gare shi ba ne yana so ta bar wani ne alabba shi ma ta baje ko ta je wani wuri ko kuma ta bace ma to sai ko wani nau'in hasada da ake ce ma gabda wanda shi ne mutum yana fatan ya sami irin wannan ni'imar amma ba yana fata ta gushe ta rabu da shi shi ma yana son irin wannan ni'imar kamar mutum ya ga wani da gida mai kyau ko mota mai kyau ko riga mai kyau sai ce shi ma yana son irin wannan ina ka samu wannan mota a ni ma dai zai kware in sai wannan irin wannan mota to kaga ba yana fata shi wannan mai motan ya hadari ne ya mutu ba ko ya rasa ba yana fata shi ma ya sami irin wannan ne ana ce mishi gabda ana cewa shi wannan ba laifi da shi in abin lahira ne ma yana da kyau in abin duniya ne to ana iya ce masa makaruhi kamar motan da na bani misali ko gida amma idan mutum mai yana da ilimi ne kamar a ce ai har ya yi PhD kai kuma baka yi PhD ba sai kana fata kai ma ka yi to wannan gabda ne kai ma sai ka kara kaimi kai ma ba abin da yana ka zama PhD din ko ba ka bani gabda kenan to wannan ma yana da kyau in wani abin lahira ne kamar a ce wannan malami ne yana koyarwa kai ma kana fata ka zama irin haka nan kana koyarwa wannan ba laifi da shi to kaga wannan shi wannan hasadan quraishu irin wanda yafi munin ne ba suna fata annabcin nan ya fita daga gidan banu hashim ya je gidan wani bane sun san ba zai yi mutun da Allah ke yin abin sa abinda suke so kawai a fasa a rasa kawai to wannan shine gayan keta wanda mutum yake fatan ni'ima ta bar mutun ta bace kawai suna fatan a dauki annabcin akai gidan wani suna wannan fata ba sai mutum da ba wani abu ne wanda ake munafasa akai ballan zaka kwace ba ya kwatuwa Allah ne ya zaba to ba su so kaga irin wannan na hasada ko da ke ko nau'in hasada ko na farko ma mutum yana jin haushin Allah ne amma wannan a zahiri ya nuna da Allah sosai yake faɗa to da manzo Allah ya zama ya tsira daga shirinsu Allah ta'ala ya tsamar da shi ya isa Madina lafiya kuma Madina ba sun karbe shi ne a matsayin dan gudun hijira suka bashi mafakan siyasa sun karbe shi ne a matsayin shugaba jagora sai ya zama abin gudu ya auku dama daga cikin shawarar da tsohon na jiro ya basu ya ce musu kansu yadda su kore shi don in suka kore shi za shi wani wuri wasu jama'a su bi shi ya ƙarfi ya zo yaƙe su to sai suka ga inda ya je al'umman Madina ansar sun kare shi da jinainansu da na 'ya'yansu da kuma dukiyoyinsu ya zama duk wanda ya gudun hijira daga Makka ya koma Madina ya je zikau baya da komi amma sai nan take kawai sai su rawa daidai da mai dukiya in an ce mai aiki a ce ai yana kasuwanci ne sai dan uwansa dan kasuwa ya raba nasu arzikin su raba biyu sai shi ma daga nan sai ya miƙe sai ya zama ainihin abinda suke gudu ya auku yanzu ya je wani wuri ya yi ƙarfi sai suka shirya suka biyo shi da yaƙi yaƙin farko yaƙin Badar wanda su suka fito da niyyan yaƙi amma manzo Allah bai fita da niyyan yaƙi ba sai ya zarme yaƙi Quraysh gaba ɗaya suka yi gangami suka zo da sama da mutum 1000 da kayan fada suka haɗu da mutum 300 da 'yan matsa-matsai wanda ba su zo da nufin fada ba su da kayan fada suka ga cewa wannan kawai murƙushe su kawai za su a cikin abin da ake faɗi a tarihi har an ce Utba ya faɗi wata magana lalla tarihi ya sajjala wani sun zuwa lokaci idan muka ga ana yabon wani haka ji kakan wasu ne muka tunanin ko dai su suka tarihi suna yabon kakansu amma dai sun sajjala a tarihi cewa ya ce musu lalle wannan ba zai zama yaƙi ba za mu kashe 'yan Omun kuma waɗannan mutane tun da mun nunka su har sau uku sun san cewa duk kashe su za mu yi kuma mutum zai gamu ne da ɗan gidansu in ma ya haɗu da ɗan uwansa wanda suke uba ɗaya ko ma ya haɗu da ɗansa na cikinsa to kuma duk 'yan uwanmu za mu je mu kashe ya ce kuma in su kuma tun da sun san kashe su za mu yi za su yi yaƙin mutuwa ne tun da sun zo za su mutu ne saboda haka ba wani wanda zai yarda a kashe shi kawai aƙalla shi ma sai ya kashe mutum ɗaya cikin mu to in ku har suka kashe muka duk muka kashe su amma suka ima adadin su a cikin mu ma'ana mu 1000 suka kashe 300 a cikin mu mu kuma muka kashe su da cikin su to yace wannan ba nasara bace kuma za mu bar abin kunya da duk duniya za ta ji har abada za a ce mu ne muka je muka sami 'yan uwanmu na jini muka kashe kuma in ma mun kashe su kuma ba kuma za mu koma mu ba su kashe ko a cikin mu kuma yana ce duk ta kowane ɓangare ma ba ma nasara ba ne in ma kashe su za mu yi ba su kashe ko a cikinmu ba mun yi abin kunya in kuma za mu kashe su su kashe wasu a cikinmu duk da haka ba mu yi nasara ba saboda haka yana ganin gara kar a yaƙin sai aka ce Abu Jahal ya ce masa tsoro ya sa ya yi haka to shi kuma Bala dai ba ya sa a ce ya ji tsoro sai ce za ka ga matsoroci kuwa don haka sai ya fara fitowa mubaraza wasu ba yana jin tsoro ba ne to wannan yaƙin Badar ba wanda zai gan shi ya ce za a yi yaƙi saboda ba haka ake yaƙi ba ana yaƙi ne tsakanin ɓangarori biyu waɗanda suke kunnin doki ko ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi da ɗan kaɗa amma idan ɗaya ya nunnunka ɗaya to ba yaƙi aka je an yi kisan kai ke shi yaƙi kamar yadda na faɗa bayan ke cewa suna da wani nizami na yaƙi ba su kashe mutum yaƙi suke a ƙwama gaba da gaba hatta idan ana yaƙi takobin ɗaya faɗi sai ɗan ya tsaya na jiran shi ya ɗauka in kuma takobin ya kare sai ya tsaya ya jira shi a kawo masa wani takobi sannan su ci gaba amma ba zai kashe hannunsa sake kisan kai yake nan ba yaƙi mukwada yaki ɗayansu ya kafa takobin ƙasa shikenan ya nuna shi ya daina yaƙin kuma ɗaya ba zai sare shi ba kuma in ko da takobinsa ya zuba a guje shikenan sai ya ƙyale shi sai dai ya yi abin kunya za a yi ta cewa ya gudu amma dai shikenan ba zai bi shi ya kashe shi ba a kashe mutum ta baya saboda ka so yanzu wannan abin da za su suna ganin cewa in dai aka yi yaƙi ko da ke daga baya laraba za su ce lalle ba yaƙi ku kai ba kun ji kun yi kisan kai ya za ku yi ku nunka su so uku domin ku ce kun yaƙi akwai wasu abubuwa da dama da daman gaskiya da aka sajjala a tarihi waɗanda suke masu bi da duk za su gano cewa daga baya Banu Umayya suka shigar da waɗannan abubuwan don su tabbatar da waɗansu abubuwa allah misali in mutum zai ga al'adar suka rubuta tarihin yaƙin Badar sun ce wai manzo Allah ya cike rijiyoyi maganan da in kana da hankali za ka ga bai kama da hankali in kana da hankali ka sa hankalinka kawai kai mai hankali ne wai za a yi yaƙi wai sai annabi wai sai ya tsaya ya ce matsaya a nan wai sai su wane da wane suka ce ma annabi nan inda ka ce matsaya dinnan wahayi ne ko ra'ayi in wahayi ne to mun san allah ya riga mu ce ka sai a zauna ka amma in ra'ayi ne muna ganin wannan bai kamata ba nan ya kamata mu yada zango wai sai annabi ya ce ai ra'ayi na ne sai suka ce masa to ba ra'ayi ne mai kyau ba tunda inda ka tsaya nan a gabanmu akwai ruwa mu wuce gaba ne sai mu sa ruwa a baya ya zama muna da ruwa su ba su da ruwa sai wai sai annabi sai ya karɓi ra'ayinsu sai aka tashi aka je gaba sai ya kafa sansani a nan ya bi ra'ayin wani da wani sai suka sa ruwa a bayansu to wai sai suka ga a gaba kuma akwai waɗansu rijiyoyi wai akwai rijiyoyi a wurin wai sai annabi ya ce aje a ciccike rijiyoyin sai aka je sai aka ciccike da ruwansu wai da Quraysh suka zo kawai da suka zo kishi ya dami sai suka zo suka ga suka ce Muhammad ya cike rijiyar ya cike sai suka zauna wai ba su da ruwa wai da aka fara yaƙi in mutum ya fito da ruwa wuwu sai a ta ribibi wanda suka ƙirƙiro wannan ƙirƙiran suna neman su ce annabi ya yi nasara ne da kishi alhali nasaran Badar ba da kishi ba ne da taimakon Allah ne yawmar furqani yawmar taqal jam'ani sannan kuma abinda suka kirkira a tarihin nasu ya nuna mai hankali ba zai yarda da wannan ba mutum dubu mutum 300 sun je sun cike masa rijiya in dubun suka zo mai kamata su yi ko gaya man mai aka zuba a rijiyar duwatsu mai kamata su yi kusa kwatan halas sai su kwashe kawai an gama wai sai suka ce Muhammad ya cike rijiyar shi ke ba su dora haba sai ka ce ana ma ana ma yara wayau kila ma ko yawan lokaci ko yaro ƙarami ko yaro ɗan ƙarami kai masa magana wani lokaci sai ka ga yana tunani sai maka wata magana akwai wani malamin islamiyyar ƙungiyar jama'a jama'atul bid'ati sai ya ce ai yan shi a so suka kashe Husaini a Karbala sai wata yarinya ta ce to malam su kuma wanda aka kashe tare da Husaini su kuma yan menene sai malamin kungiya ya shiru yar yarinya ta kure shi tunda yake yan shi'a ne suka kashe Husaini to wanda kuma suka kare Husaini aka kashe su tare fa su kuma yan menene sai ya shiru haka idan wannan ma mutum ko yaro yana shi to me yasa ba su tunda ni duwatsu aka jajjefa su kwashe duwatsun mana sai su sami ruwan su kawai wannan suna nema ne su nuna cewa annabi yayi nasara da kishi to annabi bai taba nasara da kishi ba bil hasil ma muna da ruwaya a ranan Khaibar an ce wani bai yahude ya musulunta da ya dawo da awakin su kiwo sai ya ga manzo Allah ya sansani ya tambaya wannan fa aka bashi labarin manzo Allah ne Allah ya to sai je tambaye shi sai ya gaba su sai imani da shi sai ce ya rasulullah wannan awaki da aka bani amana ne yanzu yace ai awaki sun san gidan su to ra su kofar gari za su shiga da ya tura suka shiga awaki da ma sun san gida suka tafi gidan su awaki suka je kiwo su dawo gida shikenan sai ya ce manzo Allah ya rasulullah na san hanyar da zaka iya cin wannan gari da yaki ba tare da an digar da jini ba yace ya ne yace in aka bi ta nan akwai hanyar da ruwa hanyar ruwa da ke shiga cikin garin ta wajen ganuwa yace in aka dodo ruwan to bayan kwana uku za su rasa ruwan sha don duk garin da wannan ruwan da ke gangarawa aka dogara ana dodewa bayan kwana uku duk za su rasa ruwa su da kansu za su fito su sallama sai manzo Allah ya ce ba na son yin nasara da kukan jarirai bai hana su ruwa ba bayan kwana uku suna shan ruwansu da komai da aka ba su zaɓi ko su musulunta a zama ɗaya ko su yarda su zauna a addininsu ba su musulunta ba amma su biya jizya ko kuma in sun ƙi ɗaya da na biyu ɗin to su fito a ƙwama suka tattauna suka ce ba za su karɓi na ɗaya ba da su da musulunta har abada ba kuma za su karɓi na biyu ba ba su sallama ma annabi ba saboda ka yaƙi zai suka fito da nufin yaƙi aka ƙwama sannan aka yi nasara kan su daga ba saboda kaga ba zai yi zama manzan da ya faɗi wannan ya zama shi ne ya cike ma Quraishi rijiya ba ina ganin suna ƙoƙarin su yi wannan ne domin sun hana Husaini ruwa a Karbala suna son su ce ai shi ma ya hana kakanninsu ruwa a Badar wato su ce sunansa suka bi na hana ma maki ruwa to manzo Allah bai hana ruwa ba bai taɓa hana ruwa ba kuma an san Amirul Mu'minin a yaƙin Siffin lokacin da ya yada zango shi ya riga zuwa sai ya zama kogin Furat na bayansa sai ga Muawiya ya zo shi Amirul Mu'minin yana da mutum kaman 25,000 shi Muawiya ya zo da kaman mutum 75,000 sai ya zama suka yada zango amma ruwa yana tare da Amirul Mu'minin sai aka buɗa masa hanya suna zuwa san ɗiban ruwa sai mai awaya ya yi dabara ya ce yadda za a yi a sanya da za a ƙwace ruwan ya zama muni muke wajen ruwa su ba su da ruwa ya wannan dabaran ya aika da ya baza jita-jita a tsakankanin rundunan Amirul Mu'minin kowanne sai a samu wani sai rubuta ma ɗan uwansa takarda ya ce wane Muawiya fa ya shirya muku ƙeta zai balla kogin Furat kuma duk ruwa zai malalo ya share ko gaba daya sai magana ta sami karbuwa a cikin kai Muawiya na shirin zai balle kogi ya zo ruwa ya wuce da mu to sai ya samu wasu suka ɗauki su diga da cebur suka je suna kawai za su ballo masu ba sai suka ji tsoro dama wani faɗan uwana ne yaman nasiya abin fa da zai sai Amirul Mu'minin ya ce masa ƙarya ne bayan da su iya balle muku ruwa suna son kawai su kubar wurin ruwan ne sai kawai sai wannan magana ta yi ƙarfi tsakanin su sai wannan ya gudu gaba ɗaya sai suka fara tserewa sai aka bar Amirul Mu'minin da mutane kaɗan to sai ya ga cewa za a bar shi da mutane kaɗan ma ta nan Muawiya zai same shi kaɗai sai ya bi mutanen nasa suna barin wajen ruwan sai Muawiya ya zo da shi da sai suka kama ruwa to Muawiya ya yi wani rantsuwa ya ce Ali da jama'ansa ba za su sha ɗigon ruwa ba, in har sun sha ɗigon ruwa kada Allah ya shayar da ubansa Abu Sufyan ruwa. In sun sha ɗigo kada Allah ya shayar da ubansa ɗigon ruwa. Suka ihu ye, ya ce abin da ya rage kawai ku jira su, kishi ya galabaita su, ku je kawai ku kama na kama ku mangana mangana su gana ye. A lokacin sai Amir Mumin ya musu wannan huduban da ke cewa ainihin yanzu ya rage muku, ko dai ku zauna ku mutu a walakance, ko kuma ku sha ruwa da kaifin takobinku, wanne kuka zaɓa? Ya ce ainihin mutuwanku a yayin faɗa da su nasara ne, amma mutuwan ku a zaune ku zauna ku mace da kiji wannan walakanci ƙasƙanci, wanne kuka ɗauka? Ku yi nasara da ɗaukaka ko da za a mutu ne ko ku mutu a walakance? Suka ce ai gara ko mutuwa ma za mu mutu da ɗaukaka ya fi daga mutu a walakance. Idan mutu ya zama dole daga mutu a walakance daga mutu a ƙasƙance wanne fi? To sai suka abinda Bahaushe yake ce ma kukan gora, suka danna cikinsu da takobinsu aka fafata kafin aika sai ga Amirul Mu'minin da jama'ansa sun koma wajen ruwa, Muawiya ya koma inda yake da. To ha Amr bin Al-As ya tafi kafaɗan Muawiya ya ce yaya kai ma za ka sha ruwa da bakin takobinka ne irin yadda mutanen Ali suka yi? Sai ya ce Amr ba lokacin wasa ba ne, na san Ali sarai ba zai hana mu ruwa ba, kuma sai bai hana su ruwan ba, sai aka buɗe masa hanya suna shan ruwa. Wasu suka ce ma Ali tunda sun hana mu ruwa mu hana su, bane ce a ba zai taɓa yiwa ba za mu taɓa hana musu ruwa. To kun ga ya za a ce manzo Allah ya hana ruwa amma Ali ya bada ruwa, wato Ali ya fi shi tausayi kenan, kuma shi Ali sunnan wa yake bi? Galaban Badar zahiri ne kan cewa taimakon Allah ne, da nasin Al-Qur'ani ya nuna cewa Allah Ta'ala ya sauko da mala'iku. Kuma Allah Ta'ala ya jefa musu razani ya zama kawai sai kora su kawai suna ɗiba, sai mutum sai ka ga Quraishi yana ta kiran mutane yana wani a taimake ni a kama ni, yana sa a kama shi daga Maidana a guje, in ya ga ya rutsa sai ya ce wani kama ni kama ni taimake ni ka kama ni, sai ya kamo shi. To duk wanda wani mutum ya kamo mutum in ka gan shi sai ka kyale shi, za ka tarci na kama shi kyale shi sai a zo da shi an kama. An ce Umayya bin Khalaf ma wani ya kama shi, shi Bilal ya ce aizam bai tsira ba ina tsira, suka kwama ya Umayya bin Khalaf wanda ya galla zama Bilal yana dora masa dutse a ciki yana azabta shi. Haka ainihin abinda ya faru a Badar taimako ne na Allah, yawmar furqan maranar mararrabiya wanda ya nuna wake tare da Allah, don da ainihin wannan taimako haka Allah ya so. Mutum yana cewa to me yasa Allah Ta'ala bai yi wannan a Karbala ba, inda ya ga dama da ya yi, amma akwai hikima na Badar daban na Karbala daban. Hikima na Karbala na Badar shi ne idan abin a ima annabi ne a kashe shi, a kashe duk wanda ya imani da shi, ko gaya mini me ya rage? Kuma addini ya tafi, an gama, ba a gama saukar da saƙo ba, kuma an kashe annabi. So hikima ba ta hukumta a kashe annabi a Badar. To amma sai Allah Ta'ala ya ba da nasara ya zama an fi ƙarfin masu ƙarfi, amma a Karbala an kyale su su aya mayar da duk abin da za su amma duk yayin su su fito da shi, domin da an ba da nasara da za a danne munafukai da makiya annabi, a danne su a fi karfin su, dole a ci gaba da dora a dora yayan annabi a kansu. Ba za a san waye imani saboda Allah ba, wake wane ne ainihin kuma yake yin addini saboda duniya ba. Don haka anan sai aka kyale su, kowa ya fito da mugun abin da ya boye a zuciya, da ya fito da shi gaba daya. Kaga gobe kiyama zai shiga wutan sa tsaf, ba a cuce shi ba. Da ku an dan kara masa addini, ana cewa radiyallahu anhu. To in aka je lahira aka sa shi a wuta, sai ta cewa za a yi radiyallahu anhu ya shiga wuta. To amma da aka kyale shi amma yadda kiyayensa, to kaga ko yanzu kowa ya san shi tsinanne ne. Ba mai bashi yardan Allah sai tsinanne dan uwansa. Ya ka kyale su amma yadda kiyayensu. Insha Allah nakan ce wani lokaci tarihi ba mukan yi shi a matsayin tarihi bane, muna son mu fahimci takamaiman abin da ya faru a Karbala ne, shi yasa muka dauko wannan magana. Insha Allah za mu dora bayan isha kafin mu yi addu'a mu tashi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin.